يسألون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da guwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta Lahadi a yau muna 23 ga wata na Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 24 watan 4 miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin alqurani mai girma wanda ajiya muna da cikin suratul inshiqaq surar da ubangiji subhanahu wataala ya bude ta da bayyana mana matsayin wasu daga cikin halittun shi sannan kuma da yanda wannan halittu za su yi biyayya a gare shi sannan kuma da matakin cewa dan adam lalle shi mai tahiyya ne zuwa ga ubangijin shi a cikin wahala zai kai zuwa ga ubangijin shi wanda wajibin shi ne ya tsaya ya aikata aikin da zai sa ya samu dacewa da rahmar Allah subhanahu wataala sannan bayan shi kuma Allah ya mana bayani makoma guda biyu ne wasu a gidan aljanna wasu kuma a gidan wuta wanda shine bayanin da aka kare a jiya wanda fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa wa amma man utiya fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira duk wanda aka bashi littafin shi a hannun shi na dama to wannan mutumin tabbas lalle hisabin shi zai zama to hisabi ne sassauka sannan kuma zai koma zuwa ga iyalin shi yana mai farin ciki yana mai cika tsammahalin cewa dalle dama ubangiji zai bashi littafin shi a hannun shi na dama sannan kaso na biyu shine mutumin da aka bashi littafin shi ta baya shine mutumin da aka bashi kenan littafin a hannun shi na hagu shi ba a dalilin ayyukan da ya kaddama ya gabatar wa rayuwar shi a nan gidan duniya wannan mutumin zai rika fasaufa ya du'u subura zai rika kira yana cewa hallaka 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 kamar da Allah ya ce a wani waje la tad'u al-yawma suburan wahidan wa du'u suburan kaseera karka kira hallaka daya ka kira hallakoki da yawa sannan kuma karshe Allah ya ce wa yasla sa'ira za a dangane wannan bawa da wutar sa'ira saboda shi wannan mutumin ya kasance fi ahlihi masurura yana cikin horin ciki a lokacin da yake cikin jama'ar shi yake cikin mutanen shi yake izgili ga Allah yake izgili ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana ga wannan yake kamar wani kayan burgewa ne Allah ya ce innahu zanna allan yahur shi dan adam innan fandarare yana tsammahanin cewa ba zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ba kawai kwatsam sai tsinci kanshi a farfajiyar kiyama Allah ya ce bala lalle e tabbas inna rabbahu lalle ubangiji shi kana bihi basira ya kasance mai gani ne duk aikin da wannan dalibin yake aikatawa kinda haka dalibin duk abin da zai aikata ya tabbatar da cewa yana karkashin muraqaba ta Allah subhanahu wataala idan alheri ka aikata Allah ya sani idan sabani shi ka aikata Allah ya sani kowa ya kokari ya ma kanshi adalci ta hanyar aikata ayyukan suke managarta zamu tashi aya ta 16 na'am
فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa fala uqsimu ba sai na rantsi ba bishafaqi da shafaqi ash-shafaq shine al-humra wannan jal da yake al-bayad shine wannan jal da yake hutuwa ko kuma ka kira shi da suna al-fujri wannan jal da yake tinkaruwa a lokacin al-fujr ya buzuru zaka ga sama wani can gabas za ka ga wani ja ya bayyana to wannan janna shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa dan adam din da ya ƙaryata dokokin Allah subhanahu wataala ba sai an rantse mishi ba da wannan shafaqin to kun zai yi imani da Allah subhanahu wataala Abu Huraira yake cewa ash-shafaq shine al-bayad yace fa shafaqu huwa humratul ufq shine wannan haske ko kuma wannan jan da yake bayyana a can sasannin gabas a lokacin da rana za ta fito to ubangiji yake cewa ba sai na rantsi da wannan ba to waɗannan rantsi duka wanda muka karanta a baya tun daga suratul duha suratul asr suda wal layli wash-shamsi wal fajr da makamantansu duka suna mana nuni akan girman waɗannan halittun na Allah subhanahu wataala wanda abinda ake bukata da ni da ke da kai gaba daya mu lura mu ankara da girman wannan halittu saboda lasiyama in muka duba za mu ga suna magana ne akan abin da ya shafi lokaci wanda yake maka nuni akan cewa lokaci wani abu ne mai mahimmanci lokaci wani abu ne mai fa'ida lokaci wani abu ne wanda baya bukatan wasa bai kamata da adam ya rika wasa da lokaci ba saboda mahimmancin da yake da haka zaka ga babu wani mataki na lokaci face sai da ubangiji subhanahu wataala ya rantsi da shi dan ya mana nuni akan cewa lalle wannan lokaci abu ne wanda yake iya da mahimmanci Allah ce fala uqsimu bishafaq sai ce wal layli kaga nan ba Allah ya rantsi kuma da dare Allah yake cewa wa ma wasafa Allah yana rantsuwa da dare da abinda daren ya kumsa gaba daya kenan kaga daren ka tukan kin shi tun daga awa daya ta da cikin dare 2 3 4 5 har zuwa karshe alfujr yake to wannan lokacin gaba daya shine wa ma wasafa da abinda daren ya kumsa gaba daya shi ma wannan ubangiji subhanahu wataala yayi rantsuwa da shi saboda ya nuna mana muhimmancin da wannan lokacin yake da kada adam kare yayi wasa da dare kare yayi wasa da rana kare yayi wasa da lokacin hansi kare yayi wasa da lokacin dukkan wani lokaci a cikin rayuwa ka kai wasa da shi saboda muhimmancin da yake da sannan Allah yake cewa wal qamari Allah kuma yana rantsuwa da wata idan tasaka a lokacin da hasken shi ya cika lokacin da hasken wata ya cika to shi ma wannan lokaci ne wanda ubangiji subhanahu wataala yana rantsuwa da shi kaga shi ma lokaci ne saboda wasu ƴan kwanaki ne wata yake cika da hasken shi misali kwanaki 13 14 15 ko da makamancin wannan zaka samu wannan sune lokutan da wata yake cika cikin hasken shi to kaga shi ma lokaci ne wanda yake mai saukin wucewa kuma lokaci ne dan kankani kenda baka nuni akan cewa lalle lokuta haka suke zama suna wucewa kar da mutun yayi wasa kar da mutun ya nuna kasawa akan bautawa Allah subhanahu wataala yanzu gashi ramadan aka fara na ana ilga cewa 1 ga ramadan 2 ga watan ramadan 3 ga watan ramadan yanzu yau muna 23 ga wata na ramadan la'alla ya zamanto rana ita yau sallah ko kuma rana ya tau azumi da karshe yanzu wannan duka bayani ya riga ya kai lokaci ya riga ya tafi abinda dan adam ya gabatar a cikin alheri zai samu sannan kuma abinda aikata na shiririta da rashin sani ya kamata hallo shi ba zai gani kaga ne duka raskonan kwanaki ne da raskonan lokuta wanda ubangiji subhanahu wataala yake mana rantsuwa da waɗannan ababe saboda mu gane muhimmancin da yake tare da lokaci al-hasan al-basri yake cewa wal qamar idan tasar ay idan ijtama'a wa imtala a lokacin da wata ya zamanto ya hadu gaba daya kaga kaskon wata zaka ganshi daga hayar dan kuret dan kararrami yana tahiya yana karuwa yana tahiya yana karuwa yana tahiya yana karuwa har yake inda zai cika ya zamanto gashi nan kwarkin shi gaba daya wa biya idza ijtama'a kana ya hadu wa mtala kuma ya cika bakin iyayen da zai kai kenan wannan shine abin da ubangiji yayi rantsuwa da shi a wannan wuri sannan aya ta gaba Allah ya ce la tarkabunna tabbas za ku hau mataki tabaqan mataki an tabaqin akan wani mataki kenan mataki mataki ay halan ba'da halin hali bayan hali rayuwa bayan rayuwa mataki bayan mataki yanayi bayan yanayi kamar da Abdullahi dan Abbas yake cewa la tarkabunna tabaqan an tabaq ay halan ba'da halin sai ya ce abinda ake nihi da wannan hadha yace nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam ana nihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa lalle zai rika taka mataki bayan mataki tun daga farkon da'awa zuwa lokaci kaza zuwa cikan da'awa zuwa har inda aka kai zuwa karshen ubangiji subhanahu wata'ala ya amshi rayuwar shi abinda abdullahi ibn abbas yace abinda aya take nihi kenan imamu sha'abi yake cewa la tarkabunna tabaqan an tabaq ay la tarkabanna ya muhammad ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallama lalle zaka hau tabaqan an tabaq tabaq bimaana mataki bayan mataki yace ana abinda ake nihi yace ana nihi yani lailatul isra a daren isra'i da aka yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama aka tayi sambai guda bakwai da shi kaga sama bayan sama tabaq ba'da tabaq kenan mataki bayan mataki yaje sama ta fari yaje sama ta biyu yaje sama ta uku yaje sama ta uku ta hudu ta biyar har zuwa haka imamu sha'abi yake cewa wanda shi yake nihi da la tarkabunna tabaqan an tabaq yani manzilan ala manzilin mataki bayan mataki ko kuma amran ba'da amrin wal al'amari bayan wal al'amari ko kuma halan ba'da halin al-imamu sudi yake cewa la tarkabunna tabaqan an tabaq a'mal yake cewa wasu ayyuka ne na mutanen da man qablakum wanda suka gabace ku abinda ake nihi da zaku hau mataki bayan mataki yani zaku yi la tarkabunna tabaqan an tabaq yace abinda ake nihi zaku rika taka mataki fa bayan fa na mutanen da suka gabace ku bimana al-yahud wa nasara yace wa ka'annahu arada ma'na al-hadith as-sahih qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la tarkabunna sanana man kana qablakum hazwan quzzati bil quzza manzal sallallahu alayhi wa sallam yake cewa zaku hau matakin zaku hau hanyar mutanen da suka gabace ku hazwal quzzati bil quzza taku bayan taku yani duk inda aka ce yau bature ya aje kawashi anan to sai kaga kokari ake kowa so yake dora kawashi anan saboda yana ga cewa dora kawashi a inda bature dora kawa yana ga wannan shine wayewa da cinyewa a cikin rayuwa da kaiwa makura wajen ci gaba da sauransu yace mazalla yake cewa hazwal quzzati bil quzza yace hatta law dakhalu hujra dubbin la dakhaltumuhu wannan al-yahud wa nasara koda za su shiga ramin damu to zaka samu masu yi musulmai ko kuma masu biyayya da su zaka su mai sun shiga kuma a yau ka duba gaskantuwar maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mutane a maganar da suke suna ga an ba magana suka iya takahure ba su burge ba yanzu yau misali a ce ka iya larabci amma ga wani halishe wani arni banda baka iya ba sai a rika cewa kaman baka kakan duba alhali kuma wannan halishe shi la yusmin wala yughni shi ba komai bane ba amma na ga cewa shine komai shine wayewa da Allah wani kaga ya je saboda ya karanci irin waɗannan abubuwa ya zo yana ma baban shi magana amma yana da ya yi kalma ɗaya ta Hausa kalma biyu sai kuma Turanci ya yi taba abin wahala ya taba ɗan shi wahala wani in zai magana wani sai an nemo wanda zai riƙa daidaita magana yana ana tarjama kuma makamancin wannan kuma dukkan me so ne yake nuna mutane cewa shi yanzu halishin da ya iya halishin wasu mutane ne wanda ake ga suri suka waye a cikin duniya wannan matsala akwai ta sannan kuma bayan shi magana akwai tahiyya za ka ga namiji ne ko mace kaga tahiyyan shi na mutanen na yammacin duniya ne yani na turawa ne ko kuma ka ce kahurai kahure ke kokarin koyo a cikin tahiyyar shi kahure ke kokarin koyo a cikin maganganun shi hatta magana da ake yi mutum za ka ga cewa in bai koyo wadancan mutane bai raga bai wani abin azu a gani ba magana shi tahiyyar shi aske shi da zai yi za ka ga ya aski irin na arna arnan ma irin na kasa da kasa a cikin arna ba saboda arna ba kowa bai ki irin wannan aske a cikin su ma sai waɗanda suke kangararru arne kuma kangararre shi zaka samu ya wannan askin nan tozo ya askin nan sama ya bar shi duguzaza duk wanda ya ganshi alama ce akan cewa yana nuna muku cewa ni ba mutumin kirki bane ba kar wanda ya bani amana kar wanda ya yarda ni saboda duk mutumin da ka gani da wannan askin kai ka san sai a hankali alama ce kaman ya rubuta ne a saman goshin shi cewa shi ba mutumin kirki bane ba me yasa saboda koyon waɗannan mutanen haka ka duba kaga kai sanya tuhafi mazanne misali mutum ya sa kaya ya zo ya sabke wandan shi a saman mazaunayyar shi sai ya kai kusan rabi yana ga cewa wannan shine burgewa yana tahiya yana doro yana bubudewa yana jijji da kai saboda me saboda ya kwaikwayi turawa haka zaka ga wani idan abin yayi kamari ya kai zuwa ga sa sarka namiji ya sa dan kunne namiji ya sa warwaro namiji ya sa wane duka ga sana ana sawa yanzu ka dauki wannan tsakiyar da ake samari suke sawa a yau wanda da yawa daga cikin samari zaka ga suna sata kai ga wannan kwaikwayin turawa ne sannan kuma bayan shi kwaikwayon mata ne a cikin haka kuma akwai sinuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkan mutumin da ya aikata haka ina da bibi miye ribar me suka samu wa zaka burge dan ka sa warwaro wa zaka burge sai mutanen suke mutanen banza da haka law dakhalu hujra rubbin la dakhaltum da in za su shiga ramin damo kaga ramin damo dai babu wanda san meye a ciki maciji ne a ciki kunama ne a ciki amine ne a ciki ba wanda sani kawai yanda tsabagin ake bin su ido arihe in bature yazo in ya sa kai arme yazo ya sa kai to shi ba musulmi yazo kawai ruwa zai a ciki bai san ban me zai iske a ciki wanda wannan kuma shine abin da yake faruwa haka mata kaga mace tazo ta sauya taghyiru khalqillah ta canza asalin halittar ta gaba daya tazo ta sanya wasu tuhahi wasu kaya wanda kaya ne wanda bata samu tagada ba a wajen uwayenta da kakanninta ba inda ta samu wannan tuhahin sai daga wajen wadancan mutane kuma kwaikwayon su da take wata sunanta zata saki dalilin sayri kaza da ake asa mata sunan wanda take ita ce babba a cikin sayri kin tana jin dadi tana ga cewa ita da manci ana cewa wacce waye suke wacce wayayya ce ke kuma bige san ba ke karshe ce sidratul muntaha ce ke a kauyanci da rashin sanin abin da ake a cikin rayuwa to wannan yana nuni a kamar yadda yake cewa shi anan kenan abinda ake nihi da latarkabun tabaqan an tabaq yace wannan shine abinda ake ni sai sahabbai suke cewa qalu ya rasulullahi alyahud wan nasara ya maikin Allah suwaye za a bi ido arihe yahudawa da nasarawa qala sai manzo Allah yake cewa faman yuwa in ba su ba a wani wuri yake cewa faman alqaum ghayruhu in ba su suwa kenan Abdullahi dan Mas'ud yake cewa tabaqan an tabaq yace abinda ake nihi da shi ana nihin tsarihin saman nan zaka same ta sama ce daya bayan daya da sauran maganganun da malamai suka yi makamantan wannan wanda dai karshe zamu iya dauka akan cewa ita shi abinda ya sharat la tarkabun za ku haura yuwa tabaqan an tabaq mataki bayan mataki ay halan ba'da halan kamar da Ikrima yake cewa fatiman ba'da ma kana radi'an zaka zamanto yayaye bayan da ana shayar da kai yanzu bayan haka kuma wa shaykhan ba'da ma kana shaban zaka kasance tsoho bayan da kuma kana matashi haka rayuwa za ta rika yi da kai sannan kuma wa ghinan ba'da faqrin sannan kuma da wadata bayan da talaka ne a rika wani hobe da komi wacce ba ta da komi amma kuma yanzu gashi ne yahi karhin miliyaka kaza wata kila ya taka ya je miliyar ma kuna makamacin wannan to wannan kaga shi mataki mataki na rayuwa yau kaza kake gobe kaza kake yau ka mallaki jika 100 gobe ka kai 200 gata ka kai 300 kaga tarkabun tabaqan an tabaq kana faqran ba'da ghina ko kuma ghina ba'da faqr ko talauci bayan wadata ko kuma wadata bayan talaucin duka yana faruwa sannan kuma halal wasihatan ba'da saqmin ko kuma ya zaman to a lahiya ce ka samu bayan da baka da lahiya kaga shi ma wannan mataki ne bayan mataki hali bayan hali yau baka da lahiya gobe ka samu lahiya yau ka da lahiya gobe baka da lahiya rayuwa kenan mataki bayan mataki dole dan adam ya fahimci rayuwa akan wannan mahanga idan yana so ya huta sai ba wani abin da yake yastaqiru ala hali ba abin da yake tabbata akan hali yani rayuwa ta kushi komi da komi kuma komi yana yiwa da akwai da babu da rishi da wane da rishin lahiya da lahiyan da kaza da kaza da kaza duka rayuwa ta kushi wadannan abubuwa wannan shine fa tarjumar da shi Ikrima yayi sannan kuma Al-Hasan al-Basri da wasu daga cikin malamai malai yake cewa summa qala ibnu jarir yake cewa wasawabu min at-ta'wil qawl man qala yake cewa daidai ko kuma maganar da ya kamata mu doka a daidai la tarkabun tabaqan an tabaq yace shine fadar wanda yace la tarkabanna anta ya muhammad sallallahu alaihi wasallam halan ba'da hali yani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka hawo mataki bayan mataki wa amran ba'da amrin min ash-shada'id da al'amari bayan al'amari na tsananta da wahalhalu da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yana zaune a cikin garin makka la salim alim kowa iyaye ban shi kowa yarda mutumin kirki ne yanzu daga lokacin da yazo yace ai inni nadhirun lakum bayna yadi azabin shadid ai ni mai gargadi ne a gare ku ga hota azaba mai tsanani gadangadan ta tinkaro ku ku ji tsoron Allah ku bauta wa Allah kar ku sanya wa Allah kishiya daga lokacin sai kowa tsane shi kaga wancan mataki ne sannan kuma da shi mataki ne daban sannan kuma ana cikin haka aka ga abin nashi hukaruwa yake mata suna ganewa yara suna ganewa masu rauni suna ganewa da wasu daga cikin manyan garin masu suna ganewa sai ga ya kamata a dauki wani mataki na musamman saboda a dakile wannan abin da yake sai zamanto cutarwa kala kala azabtarwa kala kala da musgunawa da nuna kaskanci da tozarci wanda aka yi ta mushi kaga wanda ke da tarkabun tabaqan an tabaq mataki bayan mataki والمراد بذلك يتي وان كان الخطاب موجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم abunda ake nihi da haka wannan aya tana nihi jami'an nasi mutane gaba daya kowa haka zai samu a cikin rayuwar shi wani lokaci dadi wani lokaci rishin dadi wani lokaci walwala wani lokaci muzirrai wani lokaci kuka wani lokaci dariya wannan shine abunda rayuwa ta gada أو أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأحواله أحوالا سنقوم بند أبن دهان لوزي بيوبان أبن دي شايبو بقياما كينا وأن أول دك سنة ننتهي دهك الله يتي كيدا أدم دوانا نحالك فما لهم لا يؤمنون ميسا باكا إيماني me yasa ba za ka yi imani da Allah ba sai ka huta daga cikin waɗancan abubuwan da aka ambata gaba ɗaya za ka huta salim alim ko da ka samu jarraba wato a gidan duniya ne amma daga an fasa an ta yi lahira bakka da matsala tsakaninka da Allah subhanahu wataala famalahum la yu'minuna me yasa mutane ba sa imani sannan wa idza quri'a alaihimul qur'an idan aka karanta musu alqur'ani Allah ce la yasjudun ba sa sujada ba sa rusunawa ga Allah subhanahu wataala su nuna kaskanta su nuna cewa su ba komai bane ba ba kowa ke haka ba zaka samu mutane da Qur'ani ma ba wani abu ne a wajen shi wani karanta Qur'ani ma ba yake wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura haka aka dauke shi abin kaura cewa kikika kai zaman to tashin hankali ne karanta Qur'ani a wajen mutum musulmi kaga wannan tashin hankali ne famalahum la yu'minun me yasa ba sa yin imani sannan aka karanta musu Qur'ani ba sa sujjada ga Allah subhanahu wataala to wannan iya ɗaya daga cikin wuraren da malamai suke lissafa shi a matsayin cewa wuri ne na sujjada idan ka zo ga bayani akan sujjada ko kuma sujudu tilawa ita ce sujjada da ake yi ta tilawa yani sujjada da zaka yi a dalilin ka zo ɗaya daga cikin waɗannan wuraren bayanin da malamai suke a ƙarƙashin wannan gaba kamar yadda ka a cikin nan littafin al-wajiz malaki cewa sujudu tilawa al-allama abu muhammad ibn hazm al-andalusi yake faɗa a cikin littafin shi al-muhalla yace fil qur'ani 14 sajada yace a cikin alqur'ani akwai wurare guda 14 wanda ake sujada yace awwaluha fi akhiri khatmati surati al-a'raf yace nahuri na farko shine karshen suratul a'raf sannan cikin suratul ra'd sannan cikin suratul nahl sannan cikin suratul subhana ita ce suratul isra sannan kuma suratul cikin suratul kaf ha ya ayn suwad ita ce suratul maryam sannan kuma da cikin suratul hajj sannan kuma da suratul furqan da suratul naml da alif lam mim tanzil ita ce suratul sajada kaga ne sajada sannan kuma suratul sad sannan kuma hamim ita ce fusilat kenan suratul fusilat sannan suratul najmi sannan da suratul inshiqaq ita ce wannan surar da muke ciki wa idza quri'a alayhi alquran la yasjudun an kazo daidai nan sai ka fadi kai sujada inda qawlihi inda yake cewa la yasjuduna kenan shi da aka bari summa fi iqra bismi rabbika kakar iqra bismi rabbika alladhi khalaq ita ce suratul alaq to waɗannan su ne wuraren da suka zo da ake sujada za ka ga wani alama na alamar sujada a daidai wannan wurin hukuncin yin wannan sujada dole ne mutum ya yi ta ko kuma ba dole ba ne ba malamai suke cewa walaysa sujudu farda lakinnahu fadl ba dole ba ne ba mutum ya yi mustahabbi an so kai in kaga dama sannan wa yasjudu laha fi salati al-fariidati wa at-tatawwu'i wa fi ghayri dhalika sannan zai sujada dan ko kana sallar farilla ka zo karanta wannan wajen kana iya sujada sannan ko kuma sallar taqawwu sallar nafila kamar da za ka ga a cikin qiyamul layl ko idan ka zo sai ka ga lima in ya zo daidai wurin sai ya zube yi sujada to ana yin shi a sallar farilla ana yin sallar nafila sannan wa fi ghairi salati kuma ana yi ba a cikin sallar ba ma fi kulli waqtin a kowane lokaci kenan ta wata wani lokaci a ce lokacin da rana take tsakiyar sama ko rana ta zo hutowa kana karanta qur'ani ka zo daidai wannan wurin ba za ka yi sujada ba babu wannan wa ghurubiha haka yake cewa wa inda tulu'i shamsi wa ghurubiha wa istiwa'iha kenan lokacin da rana take hutowa zaka iya yi a lokacin da take tsakiyar sama zaka iya kuma lokacin da ta je fada zaka iya yi yake cewa ila alqiblati wa ila ghayri alqibla ana iya yin wannan sujudu tilawa sujada ce zaka yi guda ɗaya tak zaka iya yin ta kana kallon alqibla ko kuma zaka iya ta kana iya kana kallon ko ina misali ina kallon nan yamma ina karanta qur'ani sai na karanta wannan sai mu fadi yin sujada a haka nan ba dole bane sharadin ta sai an kalli gabas ila alqibla wa ila ghayri alqibla sanaw ala taharatin wa ala ghayri tahara kuma ana yin ta misali ina da alwalla ko wanda alwalla ina karanta qur'ani to zai iya fadi in yi wannan sujada ta tilawa a lokacin da nazo daidai irin wannan wurin to kuma sai bayani akan abin da ya shahi falalar da ita wannan sujada take da hadisin Abu Hurairah Allah kare yarda gare shi yake cewa idza qara'a ibnu adama as-sajadata fa sajada i'tazala ash-shaytan yabki a lokacin da dan adam ya karanta wani wuri da ake sujada sai ya sujada shaytan zai gudu zai bar wannan mutuma yabki shaytan yana kuka ya kulu yana cewa ya wailahu kai can shi umira bis-sujudi fa sajada kenan shi shaytan zai rika kan shi rarraukan cewa kai can shi an umurce shi ya wailahu ya kai can wannan bawan kenan da ya sujada umira bis sujudi fa sajada an umurce shi yayi sujada gashi yanzu yayi sujada falahul janna makomashi aljannati kaga kenan wannan sujada tana da me tana da falala sai ashire yake cewa wa umirtu bis sujudi fa asaitu yace ni kuma aka umarce ni in yi sujada ko lokacin da Allah yace ayi sujada ga annabi Adam alayhi salatu wassalam fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'una ko illa iblisa sai iblisa sai kiya aba bis sujudi fa asaitu faliyan nar yace ni kuma ina saba yace makoma ta wuta ce in ji shedan me ya kamata in kai sujada nan ka karanta yazo a cikin hadisin Aisha Allah ya yarda a gare take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu fi sujudil qur'ani bil layl yaqulu fi sajadati miraran sajada wajhi kenan abin da za ka karanta shine sajada wajhi lil ladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi sajada wajhi lil ladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi wannan shine abin da za ka karanta a wannan sujada ba subhana rabbil a'la yake ba sannan kuma yazo a cikin hadisin Ali ibn Abi Talib ne yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada qala allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lil ladhi shaqqahu lil ladhi shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqina wannan shi ma siga ce ta biyu to yin sujudul sujudut tilawa idan sujada ce da aka fata bukatar alwala fata bukatar kaza fata bukatar kaza kuma ga wuraren da ake yin ta kenan da kadan daga cikin bayanin da malamai suka yi karkashin ita wannan gaba kenan ubangiji subhanahu wataala ya ba waɗannan mutanen rarauka akan cewa me yasa idan aka karanta musu qur'ani ba sa sujada ai fa madha yamna'uhum min al-imani me ya hana su yin imani da Allah wa rasulihi da manzanshi wal yawmil akhir da ranan karshe wa malahum idza me yasa me su a lokacin da quri'at alaihim ayatul lahi akkarata musu ayoyin Allah wa huwa hadha al-qur'an shine wannan al-qur'an da yake hannunmu la yasjuduna ba sa yin sujada i'zaman wa ikraman wa ihtiraman sai Allah yace bal abin da hana su yin sujada bari kawai alladhina kafaru yukazzibuna su wadanda suka kafirce wa Allah kawai qariyata ayoyin Allah subhanahu wataala ne suke wannan abin shine ya hana su su yi sujada ga Allah subhanahu wataala ai min sajiyatihim iya daga cikin alaman waɗannan mutanen kafurai at-takzib wal inad wal mukhalafati lil haqq at-takzib duk ayat da aka wade su ƙaryata sannan wal inad ga jaraban taurin kai ai da su su ga wasu ayoyin a gaban su yanzu mutanen da suka kafirce wa Allah a lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake raye me ba su gani ba babu abin da ba su gani ba wanda ya kamata su yarda su gaskanta cewa lalle wannan bawan Allah manzo ne na Allah haka kuma sauran al'ummomi su ma za ka samu irin mu'jizar da Allah yake hada annabawa da ita wanda ya kai mutane su gane to amma me ya hana su taurin kai gare su wanda yake hana su sai su kareta da ayoyin Allah subhanahu wataala wal mukhalafati lil haqq sannan kuma da yunkurin saba ma gaskiya me yunkurin saba ma gaskiya ya zama to duk abin da za a faɗi to kai in dai bai daidai da abin da ranka yake so ba to kana da mauqif na mu'arada yani kare position ɗinka wanda ka doke ta dama act ɗin da ka doke shi kawai daga an jeho dalilin kawai bige shi ne za ka yi kuma ana samu daga cikin mutane a wanda iya da wannan ɗabi'a daga an ce abu kaza hadisi ya ce sai ya ce to sai ya kiskiri sai ya kawo rashin ilimi sai ya ce to kaza kuma to wannan iya daga cikin matsala ne al-mukhalafatu lil haqq sabawa gaskiya yana gadarwa mutum taɓewa da asara Allah ya ce wallahu a'lamu bima yu'ul Allah mai girma da buwaya shine mafi sani game da abin da waɗannan mutane suke koyewa a cikin zakatansu duk abin da suke ciki da halin da suke ciki ubangiji subhanahu wataala yana lissahi da su sab Allah ya san me suke koyewa mujahid yake cewa da shi da qatada yaktumuna fi sudurihim abin da suke koyewa a cikin zakatansu to wannan kafure kenan ko Allah ya ce sakamakon da za mu ba su kuma su albashiri fa bashiruhum bi'azabin alim na'am
فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
وبنجي سبحانه وتعالى كتا ودنن باين أمس البشري كاكا البشري أنسى بدقا أبو مي دائنا كي أمتنا البشري أكي أتوان البشرين كاسي كتا يقولوا هو باكا با to masu albashiri a musu wannan yana maka nuni akan halin da su waɗannan mutane za su tsinci kansu a gobe kiyama na hantara da walakantar da su da kaskantar da su da ƙwara musu akan cewa ba ku yi abin da ya kamata ba ka kuba kowa bane a wajen Allah sai musu albashiri hawa ba na alheri ba bi azabin alim da azaba mai raɗaɗi mai kuna أي فأخبرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما كباسوا لبارن شاء للي ألا ميقر ودبوايا تندسون إيمان ألا مستارد عذابا ميرد ألا كارم سي الله يكتشوى إلا الذين آمنوا سي إلا الذين أيها هم كملا هم قالي إلا الذين آمنوا Allah yake cewa in banda waɗanda suka yi imani kenan suka yi imani suka gaskanta Allah subhanahu wataala to su kuma wannan mutanen azabul alim din nan babu shi a tare da su kenan Allah ya wuhintar da su Allah ya kare su daga wannan azaba illal ladzina amanu sai waɗanda suka yi imani kaga sharadi na farko dole sai an yi imani imani kuma sai ya hada abubuwa guda uku qaulun bil lisan i'tiqadun bil qalbi sannan kuma amalun bil jawari dole bakinka ya hadi zuciyarka ta yarda sannan kuma gabbanka su yi aiki idan ka rasa daya a cikin waɗannan uku imani bai ba bi mara in kace kai zuciyarka ta yarda bakinka ya hadu sai kace a mu irin musulman nan da irin na zamani wanda akwai musulman nan na zamani a turai su titir kin shi shi musulmi ne amma baya sallah baya azumi duk wani karantarwar addini ba kun shi da shi abin da gada ba zai aikata amma dai titir kin shi shi musulmi ne mana ya yarda a cikin zuciyar shi bakin shi Allah ya hadu amma kuma babu aiki wannan imani ne wannan ba imani bane haka kuma idan zamanto bakinka zuciyarka ta yarda amma bakinka bai hodi ba gabanka ba su yi aiki ba wannan imani bai tabbata ba dan zuciyarka ta yarda wanda kaga Abu Talib ya yarda cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzuli na Allah yake cewa in ba dan kar a aibanta ni ba na bi addinin yara da na faɗi wannan kalmar kaga a cikin zuciyar shi ya yarda amma rishin faɗa da hadisi ya tabbata cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle manzo Allah ya ce ya gaishe ana azabtar da shi an mishi takalma guda biyu na wutar jahannama to kaga kenan dan kayar a cikin zuciyarka bakinka bai hadi ba aiki gabanka ba ta aiki ba shi wannan ba imani bane ba haka kuma ya zamanto a ce bakin zuciyarka bakinka ya hadi amma kuma zuciyarka ba ta yarda ba shine me shine munahuci yaqulu bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna hadi a bakin su abinda babu shi a cikin zuciyarsu wannan shine matakin Abdullahi dan Ubayy dan Salul da irin matakin da ya taka ya samu matsayi madaukaki amma a kaskance na kaskance shine matsayin cewa shi zai rike tutar munahuci a gobe kiyama ta duniya gaba daya tunda al'umma za a yi su kashi kashi zumura kowane kashi za ka ga mutane kaza 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 kowane al'umma a daddatse wannan makareta ne layinsu daban wannan yancin amana ne layinsu daban wannan yan gulma ne layinsu daban wannan munafukai ne layinsu daban wannan kowa afwaja za ka gansu jama'a jama'a tawaga daban-daban to lalle dole imani sai hada waɗannan abubuwa guda uku zuciya ta yarda baki ya hodi gaba ya aikata aiki shi yasa Allah ya ce illal ladzina amanu sai wanda suka yi imani sai ce wa amilus salihati suka aikata aiki nagari wannan aiki nagari bi jawarihim suka aikata ayyuka da gabbansu aiki ko bai zama aiki nagari duk yanda kike ga cewa aiki ne mai kyau sai ya hada waɗannan ka'idodin guda nawa mun hade su a tafsiri na hudu ne ko na biyar ne sharadi nawa ake bukata aiki ya zamanto ingantacce a wajen Allah na'am sharadi goma ko takwas ha sharadi nawa ake bukata a daga hannu a nuna hudu ko biyar sharadi biyu sharadi biyu ake bukata a lokacin aida ana so aiki zama to aiki nagartacce dole a samu niyya kyakkyawa shine ikhlasi sannan kuma wannan aikin dole daidai da irin abinda manzon Allah ya karantar idan ba a samu niyya kyakkyawa ba ko da aiki manzon Allah ya karantar misali a ce sallah ce kai ko karatun qur'ani kai sai ka samu niyyarka ashe ba dan Allah ba kai zaka samu lada a babu lada duk da cewa aikin gashi na aikin addini ne amma me yasa ina ka samu matsala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar ba sannan kuma idan zaman to misali a wannan an samu ikhlasi kai tsakaninka da Allah ne kake yi amma matsalar da aka samu aikin da kake manzon Allah bai yi shi ba bai karantar akan ayi shi ba shine bid'a ko sai ka samu mutum bai yi bid'a tsakanin shi da Allah yake yi amma sai dai me matsalar manzon Allah bai karantar ba to ko kai aikin banza kai da haka aiki bai zamanto amalan salihan sai ya hada sharda guda biyu ya zamanto aikin an samu yi dan Allah sannan kuma aikin ya zamanto an yi shi akan tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya haka Allah ce lahum ajrun suna da gwaggwaban lada ai fi daril akhir a gobe kiyama kuma wannan ladan ghayra mamnun lada ne wanda ba ragegge ba, lada ne wanda baya yankewa, yani bayya yankewa, ba a cewa a wannan ladan naku yanzu fa gurgunan aikin da sallar da kai da azumin da kai yanzu abubuwa sun kare, da haka fito ka komo duniya ko kuma a shikenan an kare yanzu aljanna ta ka babu wannan. Lada ne wanda ghayra mamnun baya yankewa, duk mutumin da ya imani da Allah ya aikata aiki nagari, su wannan mutumin Allah zai mishi sakamako da samu ata'an ghayra majzuz, ma'ana kyauta ce wanda ba ta yankewa sannan kuma ba ta ragewa, sai dai ta rika karuwa a kowane lokaci. Wannan sakamako shine samu gidan aljanna. Fatan mu Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin wanda Allah zai rabotar da su da samu wannan gida. Ne ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan sai mu jira karatun gobin Allah yarda. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله. نعم على الله.